daga birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki Sahabo Muhammad ne ke farin cikin jin akalar shirin a wannan hantsi.
Wannan gwamnati tana bin bahasi ne domin ta tantance shin akwai badakala in akwai badakala me ya kamata a yi bisa lakari da doka da oda.
Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami kan wato da aka ji kan badakalar rijiyar mai da ake kira Malabu. Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a mako, sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. A halin yanzu sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Kashi biyu na cikin asibitoci a jihar Borno Najeriya da ta'addancin Boko Haram ya daidaita an lalata su ko kuma sun dai na aiki a cewar wajen sabon rahoto. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a jiya Laraba cikin rahoto tana cewa akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 a jihar sun lalace kwata-kwata. Jami'ai suka ce wannan adadin ya bayyana ne a rahoton farko bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Borno suka kaddamar da wani tsari na tattara bayanai akan matsayin aikin kiwon lafiya a jihar. Wakilin hukumar kiwon lafiya ta duniya a Najeriya Wundi Alimu ya ce babban aiki da hukumar ta sa a gaba shine ceto rayuka da kuma rigakafin cututtuka tsakanin mutane miliyan 6 da ke da buƙatar taimakon kiwon lafiya cikin gaggawa. Rahoton ya ce an kafa kimanin asibitoci na wucin gadi 100 a jihar Borno don biyan buƙatun jama'a na kiwon lafiya, ciki hadda ƙananan asibitoci 49 na masu bada jinyar gaggawa a sansanoni 'yan gudun hijira. Ƙungiyar Boko Haram ta zafafa kai hare-harenta a kwanan nan biyo bayan sararawar watanni na hare-hare wato shekaru 7 wanda ya hallaka sama da mutane 20,000. Wannan rikici dai ya haddasa matsalolin jin kai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi allawa dai da mamaye ofishin hukumar zaben kasar Gambia da jami'an tsaron kasar suka yi, kuma ya yi kira gare su da su fice daga ginin nan take. A wata sanarwa da kakakin babban sakataren ya fitar jiya Laraba, sakataren na Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga sojojin Gambia da kada su ɗauki wani ƙarin mataki da zai iya jefa zaman lafiyar kasar cikin rudani a shirin miƙa mulki da ake ciki a kasar ta Afirka ta Yamma. Wata tawagar shugabannin kasashen Afirka ta Yamma su hudu karkashin jagoranci shugaban Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta gana da shugaba Jammeh a shekaran jiya Talata a Gambia. Bayan da ta dawo, shugaba Ellen Johnson Sirleaf ta ce bangarorin da wannan al'amari ya shafa duk sun kuduri aniyar samun zaman lafiya. A don haka ta ce tattaunawa wannan al'amari a taron kolin kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS da za a yi karshen wannan mako a birnin Abuja Najeriya. A can kasar Somalia kuma kotun da ta yi shari'a kan takaddamar zaɓe a Somalia ta yi jifa da sakamakon kujeru 11 a zaɓukan majalisar dokokin kasar da aka yi a kwanan nan a saboda kurakurai da dama da suka hada har da harbin bindiga a wata rumfar zaɓe. Wannan hukunci da aka yanke akwai yiwuwar kila ta ƙara jawo cikas ga yunkurin da kasar Somalia ke yi na gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ƙarshen wannan shekara. Masu sukar lamirin kwamitin sun ce akwai wasu muhimman batutuwan magudin zaɓe da aka yi watsi da su. Suka ce a cikin batutuwa har da zargin cewa kai tsaye fadar shugaban ƙasa na tsoma baki a harkar zaɓen. Sai dai shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mahmud bai mai da martani akan wannan zargi ba.
Kuna shan wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a jiya Laraba ya sadu da shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka wanda akasarin su masu sukan lamirin shugabanni a lokacin yakin neman zaɓe na bana, amma duk da haka babu wata alamar adawa a tattaunawar tasu. Zaman nasu da suka yi a helkwatan shugaban ya haɗa ne da shugabannin shahararrun kamfanonin duniya kamar na Facebook da na Sheryl Sandberg da kuma shugaban Amazon Jeff Bezos da kuma Elon Musk shugaban Tesla Motors. Trump ya fara tattaunawar nashi ne da kalamai na sasantawa ya ce babu wasu mutane da suka kai waɗanda suke cikin wannan ɗakin. Ya ce muna so ku ci gaba da fasahar zamani masu inganci, in ji Trump. Ya ce za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu ba da gudunmuwa ga ci gaban ayyukanku. Trump ya shaidawa shugabannin kamfanonin cewa za su iya kiransa ta waya kai tsaye su yi magana. Ya kuma ba da shawarar cewa su riƙa saduwa akai-akai kamar kowane watanni uku. Sai dai babu wani jagoran kamfani da ya yi wa 'yan jarida ƙarin bayani bayan tattaunawar tasu.
Jiya Laraba da dare, 'yan tawayen Siriya suka ce an ƙulla wata sabuwar yarjejeniya da nufin kwashe farar hula da waɗanda suka jikkata daga gabashin birnin Aleppo, kuma ana sa ran nan da 'yan sa'o'i 'yan gudun hijira za su fara ficewa daga yankin da ke hannun 'yan tawaye. Kafofin 'yan tawaye da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin sun tabbatar da rahoton na tsagaita buɗe wuta, amma jami'an gwamnatin Siriya sun ce ba su da masaniya game da sabuwar yarjejeniyar, kuma ana ci gaba da yin shawarwari. Labaran duniya kenan, ga maji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Majalisar Wakilan Najeriya ta kammala sauraron ba'asi a bainar jama'a kan wata rijiyar mai mai lamba mai tanda 45 wadda ake zargin an sayar da ita ba bisa ka'ida ba, bayan kwato ta daga iyalan tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha. Wannan rijiyar an ce tana da mai sama da ganga biliyan 9, kuma har yanzu ba a fara haƙo mai a daga cikinta ba.
Wannan rijiyar mai mai lamba 245 wacce aka samu suna Malabo dai tun shekara 1998 ake takaddama a kanta, inda waɗanda suka saya suke zargin an yi musu kwace. Kamfanonin man Shell da Malabo Oil and Gas da kuma Muhammad Sani Abacha su ne suka zuba hannun jari a wannan rijiyar mai mai lamba 245. Honorable Razak Atunwa shine shugaban kwamitin binciken wannan badakalar rijiyar Malabo mai lamba 245.
Twice they asked to intervene in 2003 and 2014.
Razak Atunwa ya ce so biyu majalisar wakilai ta nemi shiga cikin wannan batu domin asasanta an yi kokari a shekara 2003 da kuma shekara 2014, amma an gagara gano bakin zaran. Yau ma ga mu a ciki a shekara 2016. Menene yafi daukan hankalin ku ne a wannan rikicin? Tambayar kenan da nayi wa Razak Atunwa.
There's been a fraud perpetrated as a result.
Sai Razak yace akwai badakalar cin hanci da zamba a batun wanda ya shafi waɗansu manya. Rijiyar tana ajiye ne kawai ba a komi da ita, sai rikici akan dukiyar waɗanda suka zuba hannun jari a cikin ta. Za mu yi kokarin warware rikicin. Bincike ya nuna cewa wannan rijiyar Malabo mai lamba 245 tana da danyen mai har ganga biliyan 9 da yan kai, kuma zai iya samarwa gwamnati kudaden shiga har dalar Amurka biliyan 6 a dan kankanin lokaci, kwatankwacin naira biliyan 500. Alhaji Lawal Abba shine wakilin Muhammad Sani Abacha, ɗaya cikin masu hannun jari a rijiyar Malabo.
Wancan yarjejeniya da aka yi da baya babu sharadi ta saba ka'idojin dokokin ƙasarmu da dokokin duniya. Wannan iko ne na mai girman shugaban ƙasa ya soki, sannan sai a yi sabuwar yarjejeniya. To sannan sai a ce a dawo da masu ainihin rijiyar nan rijiyarsu, ma'ana gwamnatin tarayya da kuma Malabo da kuma waɗanda za su kawo kuɗi, wato mutum uku kenan. Yanzu aka soke waccan badakalar, aka dawo tarbaran gaskiya. Ya kamata mu ba wa gwamnatin tarayya kafin alƙalami na kaman dala biliyan 2.
Ko yaya za a yi wajen hukunta waɗanda ake zargin sun yi badakala a wannan batu na rijiyar mai mai lamba 245? Ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a Abubakar Malami.
Ki halin da ake ciki hali ne na bincike domin cimma matsaya akan binciken da aka yi. Ba a kammala bincike ba, saboda haka babu halin da za a ce ake ciki tsayayye. Wannan gwamnati suna bin bahasi ne domin ta tantance shin akwai badakala, in akwai badakala me ya kamata a yi bisa la'akari da doka da oda.
Kwamitin binciken zai miƙa wa majalisar wakilai rahoto bayan sun dawo daga hutun Kirsimeti. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tura gaida Madina Dauda, za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kafin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Najeriya, ƙabilanci faɗa da juna, wana huwa, ga zuwa.
Mai sauraro sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon nakasa ba kasawa ba zai yi duba ne zuwa ga
Ladies and gentlemen, the 2016 CNN Hero of the Year is Jason Arestizabal.
To wannan sowa da kuka ji, wani mutum ne mai bukata ta musamman mai suna Jason Arestizabal, wanda a cikin wannan shekara na ba da kyaututtukan karramawa ga gwarazan shekara, wanda gidan talabijin na CNN ya shirya, wato na CNN Heroes, shine ya karbi wannan kyauta a wannan shekara. Kuma mutum ne da yake da bukata ta musamman, domin ka ganshi ka san yana da wata nakasa a jikinsa, domin za ka ganshi kamar irin mutanen nan da mu a gida muke kiran su shagiri, ko mu kira su a'a, yana da ka ganshi kamar da hankalinsa kaga kamar babu wanda mu a can za a ce kawai wannan ai ba shi da hankali, ko ba shi da kai, ba za a sashi makaranta ba, ba za a wani ba shi kulawa ba, za a yi tunanin cewa ba wani amfani da zai yi al'umma. To wannan mutum Jason shine ya zo ya kafawa kansa da mutane masu nakasa ta musamman wata cibiya, ko kuma mu ce gidauniya, domin taimakon yara nakasassu masu irin wannan matsalolin, wanda kuma a haka yake ta taimakon su shekara da shekaru, wanda a ƙarshe sai gashi a wannan biki na karrama gwarazan CNN an ba shi kyauta a matsayin wanda ya zama ɗaya daga cikin gwaraza a duniya, wanda kuma nan ba da dadewa ba sun yi alƙawarin zai karbi dala Amurka 100,000, kwatankwacin naira miliyan 40 kenan kuɗin Najeriya, wanda kuma an yi masa haka ne domin ya ji daɗin yin abin da ya sa a gaba yake kuma jin daɗin yin sa, wanda har ya kai shi ga samun wannan babbar kyauta ta CNN Heroes, wanda kuma da irin haka ne muke ta kiran ya kamata ƙasashe da duniya baki ɗaya, musamman irin ƙasashen mu na Afirka, da su dinga kallon irin waɗannan mutane, suna ƙara musu ƙarfin gwiwa, suna yi musu abin da ya kamata, domin su ma su gane cewa su ma ƴaƴa ne kuma mutane kamar kowa. Sannan kuma a yanzu haka ana ta tara masa kuɗaɗe ta yanar gizo wurin ba da donation kenan, wanda ake son ya ci gaba da wannan aiki na gidauniya tasa da ya kafa domin tallafa ma yara masu bukata ta musamman, wanda ake neman kusan yanzu haka 50,000 ta dala Amurka kenan, kwatankwacin naira miliyan 20 kenan akan wancan da ya samu. Wanda kuma da haka ne muka kawo wannan labari, saboda muna son a yi koyi da irin wannan abubuwa, kar a yi tunanin cewa wannan mutum ba abin da zai iya yi wa al'umma. To ƙarshe sai gashi ya kere masu lafiyar da ba sa bukatar wata bukata ta musamman, sai gashi su ne suka zama masu bukata, domin kuwa duk wanda ya kasance baya tausaya ma ƴan uwansa, ko kuma mutanen da suke da nakasa ta musamman, to ƙarshe shine abin tausayi.
Nakasa
ba kasawa ba, nakasa ba kasawa ba.
To da wannan ne zamu je ga kuma taron da aka yi a ranar 3 ga watan da ya wuce na ranar nakasassu ta duniya, wanda ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan gangami a Abuja, wato Abdullahi, ya bayyana mana irin kukansu da irin ciwon da suka ji, domin kuwa sun yi kukan cewa shugabannin Najeriya da ya kamata su je wurin ba su je musu ba.
Assalamu alaikum rahmatullah.
Wa alaikumus salam.
Ta dawa muke magana mai sauraro zai so ya sani.
Sunana Honorable Abdullahi Akilu Jigunu daga Kaduna, Nigeria.
To ya karfin jiki kuma?
Shi alhamdulillah, alhamdulillah, ya san shi kwarai da gaske.
To Allah ubangiji ya kara lafiya.
Amin.
Akwai wani taro da kuka je a Abuja, wanda ba tinyau bane so in yi hira da kai akai, to amma saboda akwai hirarrakin da ta mutane wanda ban karasa sawa ba, kar ai ta jira, shi yasa sai nace to bari in bari yau sai in tuntube ka. Taron menene kuka je?
Duk ranar 3 ga watan Disamba ana keɓe mana ranar na kasassu na duniya da ake yi, yanda ake ita majalisar ɗinkin duniya ta ware mana wannan rana don a zuwa tare da mu a jikokinmu, a ga kuma me za a mana da tausaya da za a yi, da kuma irin nuna juyayi da irin abubuwan da ya same mu, a kuma nuna cewa ana tare da mu ɗari bisa ɗari da kuma da abin da muke so muka kawo.
To kun je kenan, an yi taron?
An yi taron, gaskiya an yi taron, kuma taro ya yi kyau, amma bai yi kyau ga yadda mu muke bukata ba.
To ya abin ya faru?
Mu yadda muka sani a ƙasashen waje, shugaban ƙasa na zuwa, ƴan majalisu da ministoci da sauransu, to sai aka bar mu kawai da ministan mata, ministan mata ta zo wajen, da shugaban na kasassu da kuma gagare duk dai ayi dai kawai namu ne mu kanmu da kanmu ne su yasu aka dan aka yi taro aka dan tashi aka watsi
oh wato kuna tsammanin ku ga masu lafiya shugabanni kila inda san samu shugaban kasa amma bai zo ba kila mataimakin sa ko wani minista ko su ministoci ma gayya
ba minista buke bukata ba shugaban kasa zai zo na kasassu ne muna da miliyan 100 muna da kusan miliyan ko tsarin miliyan 25 da sauransu
akalla kiyasin population ko kuma in ce kiyasin kidayar da aka yi wanda suke da bukata ta musamman haka ya kai miliyan 25 in ka hada da na Niger wurin miliyan 30 da wani
a ce ba wai shugaban kasa ba zai tausaya mana kasassu ko ko gabaki ɗaya ba ma a duk gwamnatin babu wani gwamnati da ya tausaya ya ce a bari jijiyarta da kasassu a zo a zauna tare da su a jikokin su duk dan majalisa babu to kaga wannan abun shike tada mana da hankali a rayuwa shi ga ba ka kike mu da muhimmanci ba to a ce yau an ware shugaban kasa ya zo ya zauna a fili ko ko a stadium minister kin duk da shugaban kasa zai to dole ministocin shi
da
majalisu su zo su biyo baya to kaga shugaban kasa bai nuna kishi bai nuna son aina son na kasa su ba amma dai ana son qur'an na kasa shi saboda qur'an na kasa shi ba shi qur'an bai da kasa ba
eh qur'an
amma yau wadda gana bin da kasashe don ya jefa kura'a to kuma yau da kasashe ya jefa kura'a kuma an mai da shi saniyar ware a cikin al'umma
eh to amma gashi ya ba da mukami ga ɗaya daga cikin mutane suke da bukatar musamman kamar shi Dr. Ankalle da aka ba ma mai ba shugaban kasa shawara kana ga anya wannan bai zama laifin sa ba tunda kila shi ne ya kamata matsa sai ya ga shugaban kasa ya zo wurin kun tambaye shi
idan ya matsa idan ya matsa ya kai ba shugaban kasa san da wannan ko da ya matsa idan shugaban kasa bai ga dama ba zai zo ba sai da tura ya ce ya tura mana wakili saboda ya bada mukami ai ba shi muke bukata ba ai wai shi idan ya ba mu mukami bai ba mu na kasu shawara ka da kasu su ai ba shi muke bukata ba ba san ministoci ko ba su ilimi an ba mu minista shi wannan fa mukamin guda biyu da aka bada shi kenan to shine ya wadatar da mutane miliyan 20 da wani abu da biyar
akwai sake kenan
ba shi muke bukata ba a'a a ce shin an ashi a cikin al'umma ba da amfani shine tambaya an yi dadabu a cikin al'umma kaga ba a yi mana wannan ba me muke bukata a al'umma shugaban kasa ya share mana hawaye shi muke bukata rayuwar mu gidan sama zaka hau jidali ofisoshi zaka hau jidali banki zaka hau ka shiga bayan da ke can guragu zai shiga masallatai madabu na coci da sauransu duk babu
motar haya
babu asibitoci babu hotel babu zaka ji sa tax ka yanke ka fadi ka sake zama gurgu kuma to duk irin wannan babu shin to an dauke mu shin muna da muhimmanci al'umma in tabbai kenan
to yanzu ku me kuke yi
to me zamu ya kamu koma gefe ɗin mu zara mu sautan Allah ya nuna gaban an zo zabe mu zo mu nuna mu jama'a cewa mun bubu mu mai da ba saboda siyasa gari ne na siyasa wannan miliyan 20 muka ce ba mu jefa kura kaga ba zai samu ci ne ai ba samu ci ba
to
mun zora mun da lemu mun fito mu nuna mu jama'a fa muna da muhimmanci ba ka ware ka ce wai za ba ga wai ka sai muke kin guragu ko ka bana ba shi bane muke bukata
to yanzu misali a wannan demokradiyyar da ake ciki da ta shigo misali a kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman dinnan ko da ta guragu ne ko ta makafi ne a kutare ne a ko ta waye misali kun taba tunanin misali taruwa wuri ɗaya dan ni kullum magana da nake shine ta yaya za ku taru wuri ɗaya hada kai karfi da karfi domin ku cimma muradun ku
kaga da farko akwai hadadin kungiyar na kasassu ita ba siyasa take da shi ba na farko kenan kungiyar da hadadin kasassu ta mana da ita wanda ita ce shugaba ikaiti tana shugabancin wannan hadadin kungiya da gurgu da makaho da kuturu da sauransu aka zo aka kafata aka hada hadadin kungiya da kasa baki daya to kaga wannan ita ba ta jice bitutar dan adawa gwamnati ba saboda ita ba kungiyar bayan siyasa a bana da kungiyar siyasa wanda dukkan yan siyasan nan sun zo sun akwai na PDP akwai na APC to kaga dole mu hada kai da kai mu siyasa ba kabo ce mu ware mu ce a kai da PDP da kodin ya mu hada kai mu tukoi mu ware mu nuna mu ce fa muna da muhimmanci a siyasance shi yasa muke so mu shirye wani taro na kasassun Africa yan siyasa idan ina shiryawa insha Allah za mu yi taro wata kila ko a Ghana wata kila ko a Nigeria ko a Nigeria haka za mu hada dukkan kasassun da suke yan siyasa na kasar Africa nan mu zo na shin me muke bukata ko gurin gwamnati ke taimaka ma African country shine muke so ne
kenan kuna son ku kullo musu ta bayan gida kenan
za mu zo na ba advisor muke ne ba muna son minister mu fito takara kuma mu fito taraka da basu kafa
to sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ci gaba da wani sabon shirin inda za ku ji ci gaban wannan hira ta nakasa ba kasawa ba da muka faru da Abdullahi Jignu a madadin bakon namu da kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leather Scratcher Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya
ta ga da malamai ana tare da sashin Hausar Murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 2 da minti kusan 23 batun zaben Ghana har yanzu yana cikin abin da jaridun kasar suke mai da hankali ya kai gaba baya kuma kere da rahoto
dan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito damuwa da wakilan shugaban Ghana Majiran Gado a cikin committee aikin miƙa mulki akan yadda gwamnati take daukar ma'aikata a hukumomin tsaron kasar a daidai wannan lokaci ba tare da neman shawarar su ba jaridar Daily Graphic ta ce a fadar shugaban haɗin gwiwa mai wakiltar shugaba Majiran Gado a cikin committee Mr. Yao Asaf Mafu sun gano wasu takardu da ke nuna cewa bayan an bayyana da sakamakon zabe gwamnati NDC mai barin Gado ta fara tabbatar da ma'aikata ta hana wucin gadi akan ayyuka na dindindin a ma'aikatunta. Jaridar Daily Graphic ta ce a jiya Laraba ne aka fara shirin miƙa mulki a hukumance daga gwamnatin NDC mai barin Gado zuwa gwamnatin jam'iyyar MPP mai jiran Gado. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta bugo cewar magoya bayan jam'iyyar NDC mai mulki a jihar Ashanti suna kira ga kwamitin campaign jam'iyyar na jihar da su maido da kudade da aka basu na yakin neman zaben ranar 7 ga watan Disamba. Jaridar The Chronicle ta ce jam'iyyar ta NDC ta yi hasashen samun ƙuri'u miliyan guda da rabi sai kuma ta gaza samun kashi 40 na ƙuri'u da take hasashen. Jaridar ta ce su kuwa magoya bayan jam'iyyar da ke Fafutuka sun dora laifi akan shugabannin jam'iyyar na jihar a wannan shan kayi da suka yi a jihar Ashanti. Jaridar ta ci gaba da cewa tsohon kantoman Lardi Ejusu Mr. Efrufaya Mwaponko shine ya fara wannan zargin inda ke tuhuman shugaban kwamitin yakin neman zabe na jihar Ashanti na NDC Mr. Andy Osei Okra da rashin sanin aiki. Jaridar ta ce ya Mwaponko ya sha alwashin duk wanda ya taimaka wurin faduwar su ko shakka babu zai huskanci matsin lamba a gurin su. Idan muka leƙa jaridar Daily Guide zamu ga ta rawaito hurucin shugaban Ghana mai jiran Gado Nana Addo Dankwa Akufo Addo cewa kirkiro da ayyukan yi da inganta tattalin arzikin kasar sune manyan ayyuka da gwamnatin sa za ta mai da hankali akan su idan ya kama aiki a ranar 7 ga watan Janairun sabuwar shekara. Jaridar ta ce a wata hira da yayi da BBC Nana Akufo Addo ya ce abu mai muhimmanci shine Ghana ta tabbatar da kwararren matakai da za su ceto tattalin arzikin kasar wanda ya kyautata zaton yana huskantar kalubaloli. Jaridar Daily Guide ta ce da yake ci gaba da bayani shugaba mai jiran Gado ya lissafto batun bunƙasa ci gaba da rashin ayyukan yi da basuka da yawa kasar katutu sune sanadin hali da kasar ta tsinci kanta a ciki. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta dauko maganar jami'in tattara jama'a a kwamitin yakin neman zabe na shugaban kasa karkashin jam'iyyar NDC mai mulki a zaben da aka kammala kwana-kwanan nan da ake kira Kofi Adams inda yake cewa ya dauki duk wani laifi akan kayi da jam'iyyar sa ta sha. Jaridar ta ce dan takarar jam'iyyar NDC shugaban kasa John Dramani Mahama ya sha kayi ne a hannun Nana Akufo Addo madogon ɗan adawa. Jaridar ta ce jam'iyyar adawa ta NPP ta lashe kujerun majalisar dokoki 171 a cikin kujeru 275 a yayin da jam'iyya mai mulki ta NDC ta samu kujeru 104 na majalisar dokokin. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridun mu na Ghana.
Za a gaida baba ya kuma ƙirga kuma kaɗan daga cikin sakonni da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum ya Amurka daga Alhaji Manuru kan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina ma shugaban kasa ta Muhammadu Buhari da fatan alheri budget din da yayi na 2017 wanda ya kai majalisa. Ya Allah ka baje mana Najeriya alheri, ka baje mana Najeriya alheri. Ya Allah ka sabaje zama alheri da Najeriya da 'yan Najeriya da Afirka gabaki daya.
Fashion House na gidan Rido Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto 'yan Najeriya. Ina son fannin wannan dama ta fatan alheri wanda kasafin kuɗi da mai girma shugaban Najeriya ya yi da fatan Allah sa kula ta jihar Sokoto.
Assalamu alaikum, Yusuf Babanga Jami'in Trader Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. Kasafin kuɗi da Muhammadu Buhari ya barwa ya gabatarwa da majalisa, to Allah sa ya zama alkhairi ga al'umman Najeriya. Sai dai muna tambaya ga Muhammadu Buhari, ina kasafin shekara na 2016 wanda aka takaddama da shi a majalisa ya kwana ne, domin ƴan Najeriya mu bamu ga wannan kasafi na 2016 a kasafin barantana na shekara ta 2017 da ake kokarin a gabatar. Mai magana Yusuf Babanga ne, mai Trader Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya gaba ba.
Kimani kashi biyu na cikin asibitoci a jihar Borno, Najeriya, inda ta'addancin Boko Haram ya daidaita lalata su ko kuma sun daina aiki, a cewar wani sabon rahoto. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa, wato a cikin rahoto da ta fito da shi, ta ce akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 na jihar sun lalace kwata-kwata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da mamayewa ofishin hukumar zaɓe ta ƙasar Gambia da jami'an tsaro ƙasar suka yi, kuma ya kira gare su da su fice daga gidin nan take. A wata sanarwa da babban wato kakaki na babban sakataren ya fitar a jiya Laraba, sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga sojojin Gambia da su kada su ɗauki wani ƙarin mataki wanda zai jefa zaman lafiyar ƙasar cikin rudani a shirin da ake yi na miƙa mulki wato a cikin ƙasar wacce take Afirka ta Yamma. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a jiya Laraba ya sadu da shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka, wanda aka sare su masu sukan shugaban ne a lokacin yakin neman zaɓen bana, amma duk da haka babu wata alamar adawa a tattaunawar tasu.
Toma da ladaka, Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin Sai Bango Ya Tsage da Jummai Ali ke shirya kuma ta gabatar. Kamar na madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Jan da ya riƙa masa a nan ne, Sahabu Imam Ali Zanda, ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.